الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة بيو غوتا رمضان هجرة تدبودة داري هدودة أربعين دهدو داي داي دا إشرين دهدو غوتا أكو شيكارة تدبو بيو دا إشرين دهدو زامة شغبا تفسيري سورة الأحزاب لغا آية تترى إن شاء الله. Karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan masu yaƙar Madina. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, ya tarar da mutane daban-daban a garin Madina. Wannan ya tabbata a tarihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya koma Madina a matsayin hijira saboda a samu sauki ta wajen gudanar da addinin Allah. Amma can ma Madinan da ya tafi sai ya tarar da matsala, duk da cewar matsalar da take Madina ta bambanta matsalar da ya baro a Makka. Wannan yana cikin bayanin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah ya gabatar a littafinsa Zadul Ma'ad, mujallad na uku shafi na 126. Domin littafin Zadul Ma'ad littafi ne da Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah ya rubuta saboda bayanin abubuwan da suka shafi rayuwar manzon Allah. To shi yasa littafin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim yayi magana musamman akan hijiran Annabi Muhammad. Min babu shakka hijirar da manzon Allah ya daga Makka zuwa Madina tana da tasiri a rayuwar musulunci. Babu yadda za a yi mutum ya karanta tarihin musulunci bai nemi sanin yanayin zaman da Annabi ya yi a garin Madina ba. Don haka ya sa Ibn al-Qayyim ya magana a kai, ya ce lamma qadima an-nabiyyu al-madinata, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina, sara al-kufaru ma'ahu salasata aqsamin, sai manzon Allah ya tarar da Madina nan ma dai akwai kafiran, to amma sun bambanta da tsarin kafirai da suke garin Makka. Kafiran da suke garin Madina sun kasu kashi uku: ismun salahahum wa wada'ahum ala Allah yuharibuhu. Kashi guda a lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina ya sulhu da su, an yi yarjejeniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yaƙe su ba, su ma ba za su yaƙe shi ba. Wala yuzahiru alayhi, ko ba za su taimaki wani wanda ya yi nufin ya yaƙe shi ba. Wala yuwalu alaihi aduwahu, kuma ba za su taimaka ma, ba za su haɗa kai da wani maƙiyin manzon Allah ba. Wannan shi ne yarjejeniyar da aka yi a tsakanin Annabi da kafiran da suke garin Madina kashi guda. Wahum ala kufrihim, an yadda su tabbata a kan kafircinsu, ba dole ba ne su musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da su, su tabbata a kan kafircinsu, aminuna ala dima'ihim wa amwalihim, kuma suna da amanar dukiyarsu da jininsu, saboda haka babu faɗa a tsakaninsu da musulmai. Wannan kashi guda kenan. Wa qismun harabuhu, to kashi guda kuma waɗannan ba su yi sulhu da manzon Allah ba. A lokacin da Annabi ya iso garin Madina sun bayyana marƙiyayya, saboda haka a faɗa ake wa nasabu lahu al-adawa, saboda haka shi kansa manzon Allah ya sani waɗannan kafiran makiyansa ne. Wa kismun, sannan akwai kashi guda na kafirai, tarikuhu, su wannan kashi guda ɗin suna tsaka-tsaki, falam yu salihuhu walam yu harihuhu, ba su yi sulhu da manzon Allah ba kuma ba su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bal intabar, wannan kashi guda suna jira su ga menene al'amarin annabi zai kasance, tunda mutum ne ba ko a gari babu tabbas al'amarinsa zai bunƙasa ko kuma al'amarin ya lalace, saboda haka suka sa ido suna jira su ga me zai tabbata game da al'amarin musulunci. Intabaru ma ya ƙulu ilaihi amruhu wa amru a'da'ihi, suna jira su gani shin gaba annabi zai yi ƙarfi, idan ya samu ƙarfi kaga za su marar mishi, ko kuwa a gaba maƙiyan annabi za su yi ƙarfi, idan suka ga maƙiyan annabi sun fi shi ƙarfi to za su marar musu. Saboda haka waɗannan su ne ake kira munafikai, suna tsaka-tsaki, ba su nuna soyayyarsu ga manzon Allah ba kuma ba su nuna ƙiyayyarsu ba. Summa min ha'ula'i man kana yuhibbu zuhurahu wa intisarahu fil batin, amma duk da haka wannan kashi na uku din waɗanda ba su nuna soyayyarsu ga annabi ko ƙiyayyarsu ba, ɗan tsaka-tsaki, wasu daga cikinsu suna son su ga cewar annabi ya lalace, al'amarinsa ma ya lalace, wato suna fatar su ga hallakar manzon Allah. Wa minhum man dakala ma'ahu fi zahir, wani kuma sai ya ga ya kamata ya karba addinin musulunci, don in bai karba ba to ba zai samu daɗin zama a garin ba, amma dai a zuciyarsa baya son annabi Muhammad. Wa huwa ma'a aduhi fil batini, saboda haka a zahiri yana tare da annabi, wa huwa ma'a aduhi fil batini, amma a ɓoye fa, a ɓoye yana tare da maƙiyin annabi, waɗannan su ne munafikai. Saboda haka in ka dubi suratul baqara hakanan ta karkasa mutanen, liya'man al-fariqain wa ha'ula'i humul munafiqun, waɗannan su ne munafikai. Akwai waɗanda sun ba da kai ga musulunci, amma me yasa suka ba wa musulunci haɗin kai, suka shiga, sun shiga ne a zahiri saboda suna tsoron in ba su musulunta ba ba za su ji daɗin zama a garin Madina ba, amma a ɓoye ba musulmai ba ne. Fa'amala kullu ta'ifatin min hadhihi at-tawa'if, Ibn al-Qayyim yace saboda haka a lokacin da annabi ya isa Madina sai yana mu'amala da kowane sashi na nau'ukan kafirai kashi uku dinnan, bima amarahu bihi, mu'amalar da annabi yake yi da kowane sashi na kafirai mu'amala ce da Allah ya masa umarni ya yi irinta a lokacin da manzon Allah ya tafi Madina tabaraka wa ta'ala. Fasalaha yahuda Madina, saboda haka a lokacin da annabi ya zo garin Madina matakin farko da yake annabi ya samu akwai Yahudawa, manzon Allah sai ya kira su ya ce ku zo mu zauna mu rubuta yarjejeniya na zaman lafiya. Aka rubuta wa kataba bainahum wa bainahu kitabu amni, aka rubuta takadda ta alƙawarin za a zauna lafiya a garin Madina da Yahudawa da musulmai. To Yahudawan kuma kanu salasu tawa'if, sun kasance ƙabilu uku ne a garin Madina, kanu salasa tawa'if haulal Madina, akwai banu Qaynuqa'a, akwai banu Nadir, sannan akwai banu Qurayza, dukkansu da Yahudawa ne amma ƙabila ne daban-daban. Wannan yasa annabi ya samu zaman lafiya a garin Madina saboda alƙawarin da aka rubuta. To amma duk da haka Yahudawan nan suka yi ta ƙoƙarin munafinci ga manzon Allah, suka dinga ƙulla-ƙulla ga annabi Muhammad, da farko ba su nuna ƙiyayyarsu ba, amma da aka kai ga yakin Badar, lokacin da aka yi yakin Badar suka ga cewa annabi ya yi nasara, suka ce to lallai al'amarin mutumin nan fa ƙara ƙarfi yake, a dai jira a gani. Aka zo yakin Uhudu suka ga ba a murkushe musulunci ba, to daga nan suka fahimci rayuwarsu a garin Madina ba za ta taɓa samun nagarta ba inda manzon Allah yana garin. Yaya za a yi a yi ƙulla-ƙullan da za a ga bayan manzon Allah? Wannan ya afku bayan yakin Badar da yakin Uhud. Fataharraka wafdun yahudi ya jubul jaziratul arabiyya, aka samu wasu mutane daga cikin Yahudawa wanda suke garin Madina, suka fita suna zagaye ƙabilun Larabawa gaba ɗaya da suke duniya. Waɗannan manyan Yahudawan suna tafiya suna samun ƙabilu daban-daban na Larabawa, suna neman haɗin kansu ta yanda za a haɗa wata runduna guda mai ƙarfi, rundunar da take da haɗin kan Yahudawa da kuma Larabawa, a samar da wata runduna ta mayaƙa mai ƙarfi. Wannan rundunar ta zo garin Madina ta murƙushe Annabi Muhammad da musulmai, saboda haka a ga bayan addinin musulunci baki ɗayansa. Don haka aka samu waɗanda suka tashi musamman daga garin Madina suna tafiya da shugabannin Larabawa ana kulle yarjejeniya. Wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad ya rubuta sunayensu, yana mujallar na uku shafi na 240, daga cikinsu yana cewa akwai Sallam bin Abil Haqiq an-Naduri, akwai Huyay bin Aqtab an-Naduri, mutum na uku shi ne Kinanatu bin Abil Haqiq an-Naduri, akwai kuma Hawzatu bin Qaisin al-Wa'ili, da mutum na biyar Abu Ammar al-Wa'ili, da kuma mutum na shida Sallam bin Mishkam. Wannan duka bayaninsa ya taho a littafin tarihi babu shakka. Manyan Yahudawa ne da suka tashi suka tafi garin Makka, suka zo suka samu shugabannin Makka. Ga abin da muke tunanin ya kamata a yi, ya kamata ƙabilu su haɗa kai da mu Yahudawa mu yaƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk wani maƙiyi manzon Allah idan ji wannan shawara sai ya karɓa. Don haka nan da nan Larabawa sun karɓi wannan shawara ta Yahudawa. To inda aka samu kuskure, su waɗannan Yahudawa sun manta cewa akwai alƙawarin zaman lafiya a tsakaninsu da Annabi Muhammad. A lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina, abu na farko da ya yi shi ne aka rubuta alƙawarin zaman lafiya. Wannan alƙawari kuwa abinda ya ƙunsa, ba za su yaƙi Annabi ba, sannan ba za su taimaka ma wanda zai yaƙi manzon Allah ba, ba za su ba da taimako ga duk wani wanda yake nufin ya yaƙi addinin musulunci ba. Wannan yana rubuce, sai ga sun taka wannan alƙawari. Yahuda wannan suka dinga zagaye ƙabilun Larabawa, sun tafi Makka, suka samu haɗin kai na Qurayshawa ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan bin Harbin, kafin Allah ya nufe shi da musulunta, Allah ya ƙara masa yarda. Abu Sufyan shi ne wanda ya jagoranci sojojin Qurayshawa sai da aka haɗa mutane 4,000 a garin Makka, zallan Qurayshawa sojoji. Saboda haka dangin Annabi sun ba da nasu haɗin kai ga sojoji da aka samu 4,000 saboda a yaƙi addinin musulunci. Na farko kenan. Na biyu, akwai rundunar da aka samu daga Gatufan, jagoranta shi ne Uyayna bin Hisni, sannan a cikinsu akwai Banu Fazara. To na uku, aka samu runduna daga Banu Murra, jagoransu shi ne Al-Harith bin Aufin, ya taho da sojoji 400. To wannan ya haɗa da wato yankin ƙabilar Banu Gatufan. Sannan na hudu, aka samu rundunar Banu Ashja'i bi ƙiyadati Mis'ar bin Ruhaila, jagoransu shi ne Mis'ar, wani Balarabe wanda shi ma gani ne a yaƙi, ya taho da sojoji mutum 400. Na biyar, aka samu rundunar Banu Asad rundunar Banu Asad. Ita wannan runduna ta taho ƙarƙashin jagorancin Tulaiha bin Huwailid, wanda shi ma sananne ne a tarihi ta wajen wato jaruntakar yaƙi. Ya taho da sojoji mutum 4,500. Na shida aka samu rundunar Banu Sulay, jagoransu shi ne Sufyan bin Abdi Shamsin, ya zo da sojoji mutum 700. A taƙaice sai da aka haɗa sojoji mutum 10,000. Bayan waɗannan sojoji sun haɗu, kaga akwai haɗin kai, sannan kuma idan sun taho Madina, akwai Yahudawan Madina su ma dama sun suka shirya wannan rundunar yaƙi ɗin. Kaga kenan an haɗa kai a tsakanin Yahudawa da Larabawa, za a yi ƙoƙari a gabayen addinin Musulunci. Waye shugaba gaba ɗaya? Sai aka ce an ba da jagorancin gaba ɗaya ga Abu Sufyan. Wannan yana cikin littafan tarihi kamar Siratu Ibn Hisham, mujallar na biyu, shafin 215. Haka ma in ka dubi At-Tabaqatul Kubra, littafin Ibn Sa'din, mujallar na biyu, shafi na 45, da Al-Bidayatu wan-Nihaya na Ibn Kathir, mujallar na hudu, shafin 105. Babu wani littafin tarihi wanda bai ba da labarin haɗin kai da aka samu a tsakanin Yahudawa da Larabawa a yaƙi addinin Musulunci ba. Babu wani littafi sananne wanda bai ba da labarin ba. A littafin Fathul Bari, Ibn Hajar, don an samu saɓani game da shekarar da wannan abin ya auku, da Ibn Hajar da ya tattaro dalilai, yana mujallar na 6, shafin 301, Fathul Bari, yana cewa al-aksar ala annaha kanat ghazwatul Khandaq sanata 50. Wannan abu ya auku ne a shekara ta biyar daga hijiran manzon Allah. Saboda haka sai ga sojoji nan mutum 10,000. Duk wani jarumi da ake jin ya iya yaƙi, in dai Balarabi ne, to yana cikin waɗannan rundunoni. An yi gangami ne da tunanin ba za a bar Madina ba face Annabi sallallahu alaihi wasallam an ga bayansa, ko ba shi kaɗai ba, sai an ga bayan Musulunci gaba ɗayan shi. Don haka suka samu sati 3 a garin Madina, sun samu kwanaki 21, don ya kusan wata guda zaman da suka yi a garin Madina. Wannan ya zo a cikin littafin Al-Hawil Kabir. Al-Imam Al-Mawardi ya ce ijtama'a Quraishun fi 4,000. Quraishawa wanda suka zo daga Makka, kaga kenan karkashin jagorancin Abu Sufyan bin Harbin, sojojinsu mutum 4,000. Daga cikin 4,000 ɗin nan, salasuni atwi farasi, mahaya doki mutum 300 ne. Kaga akwai dawakai kenan mutum 300, amma raƙuma fa sai da aka samu 1,500. Mahaya raƙuma sai da aka samu mutum 2,500. Ga dawakai, ga raƙuma, alaihim Abu Sufyan bin Harbi. Wannan shi ne rundunar da ya taho daga Makka, yana ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan. Wasta'dawul Arab, ba su kaɗai ba, suka nemi sauran Larabawa duk su taho. Faja'ahum al-ahzab min al-qaba'il ila istakmalu 10,000. Don haka kowace ƙabila ta ba da nata gudunmawa na soja da makami da kayan aiki. Aka haɗa sojoji 10,000. Minhum Ghatafan wa Yahuda bani Khaybar. Sannan da suka taho Madina, suka samu haɗin kan Yahudawan Banu Khaybar. Wa hasaru Madina, suka yi wa Madina ƙawanya. Ta duk inda ka dubi Madina, sojojin kafirai ne sun kewaye ta. Wannabiyu wa ma'ahu min al-muslimin, ga annabi yana cikin garin Madina, ga shi ga musulmai, ko ka san nawa suke? Dukkansu gaba ɗaya ba su wuce 3,000 ba. Sojojin da suka zo sun kai 10,000, amma annabi da ke garin Madina da shi da musulmai 3,000 rajulin, mutum 3,000 ne. Wanda shi ya nuna maka cewar wato in banda taimakon Allah, ba yadda za a yi addinin Musulunci ya ci gaba daga wannan lokaci. Wannan nasara ce ta Allah kawai. Wa dama salasatu asabi, amma da ikon Allah rundunonin nan sun taho Madina ba su iya shigowa gari ba, suna zagaye da garin Madina aka samu sati uku. A wannan lokaci kafin ma su taho da labari ya iso, wanda labari ya zo cikin littafan tarihi, Salman al-Farisi ya ba da shawara bi hafril khandaqi a tona babban rami a zagaye garin Madina. Ya ba da wannan shawara, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara. Abinda zai gwada maka wahalar da sahabbai suka sha a rayuwa kenan. Me yawa labari kawai kake ji, baka taba surantawa ba. Yanzu misali a ce garin nan, mutanen garin nan, mu tona rami mu zagaye garin nan. Ramin da za a tona, kai ka sani, ba wai rami bane kamar lambatu kawai, babban rami ne wanda in mutum ya taho da doki ba zai iya tsallake shi ba, wanda in mutum ya zo da raƙumi ba zai iya tsallake shi ba. Kaga rami ne kenan babba, wanda ko da ka tafila za a yi, babu shakka ba ƙaramin aiki ba ne. To amma sahabban manzon Allah, wallahi sai da suka tona ramin nan suka zagaye garin Madina. Ka iya tun ka yi tunani wannan wani irin rami ne, kuma wallahi sai da suka tona wannan rami bisa umarnin Allah. Amila ma'ahum rasulullah, kar ka ɗauka manzon Allah yana zaune a inuwa da shi ake tonawa. Ana ta tona wannan rami, fa wakkala ila kulli asharati rijalin, duk sahabbai mutum goma an ba su aiki, an yi hafiru min al-khandaqi 40 zira'an, sai sun tona zira'i 40 na rami. Duk sahabban manzon Allah mutum goma suna da wannan aiki, za su tona ramin da ya kai zira'i 40. Don haka aka kama aiki, wanda zai nuna maka ƙarfin halin sahabban annabi Muhammad, ƙarfin halinsu da imaninsu da yarda da maganar Allah da ta manzon Allah. Farragu min al-khandaqi ba'da sittati ayyamin, kwana shida kacal aka ɗauka, amma an zagaye garin Madina da rami. Ni na tabbata ko ka tafila za a ɗauko a garin nan, wallahi sai an yi kwana goma. A ce za a zagaye garin nan da rami, to amma sahabban manzon Allah kwana shida kawai suka ɗauka. Allah ya ƙara musu yarda. Saboda haka ja'alun nisa'a was-sibyana fil aṭāmi, manzon Allah ya ce duk inda mata suke da yara, da yake kafirai sun zagaye garin Madina, manzon Allah ya ce a tara mata da yara a kan tsauni a tsakiyar garin Madina. Tsaunuka sai a je a sassa mata da yara. Wannan za ka gani a littafan tarihi daban-daban, kamar misali a tarihin al-Imam al-Tabari akwai labarin Anas bin Malik da ya kawo, kuma akwai labarin Al-Bara'u bin Azib wanda shi ma ya samu hadisi. Wannan hadisin al-Imam Suyuti ya ce yana da kyau. Haka nan za ka gan shi a littafin Majma'u Zawa'id, yana mujallar na shida shafin 131. Al-Imam Al-Haythami yana cewa labarai da aka samu game da sahabban annabi Muhammad wajen tona rami, wannan rami shi ake kiransa Al-Khandaq. Shi yasa wannan yaƙi ya samu suna kashe biyu, ko dai a kira shi Ghazwatul Ahzabi ko kuma a kira shi Ghazwatul Khandaq. Don haka za ka gani a Siratu Ibn Hisham yana juz'i na uku shafi na 214. Haka nan malaman tafsiri daban-daban, inda ka ɗauki wannan sura Suratul Ahzabi ka duba, za ka ga sun kawo tarihin wannan rabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka tona. Yana tafsirin al-Imam al-Razi, yana tafsirin al-Imam al-Alusi, Ruhul Ma'ani, yana tafsirai daban-daban, in banda tafsirin Ibn Kathir. To wannan shi ake nufi da al-Ahzab, rundunoni da suka zo garin Madina da nufin hallaka annabi Muhammad da musulmai gaba daya. Rundunoni da suka zo garin Madina, wanda su ake kira al-Ahzab, babu shakka ba karamin ni'ima bace ga annabi Muhammad da musulmai a wannan lokaci. To sai Allah ya yi wani kira, me ya ce?
Ya ذا اقوم
Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani fadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah da yayi gare ku kasan wannan ba shakka babban ni'ima ce Allah yana tunatar da sahabban annabi Muhammad game da ni'ima da ya musu wace ni'ima sai Allah yake idh ja'atkum junudun a lokacin da rundunonin mayaka suka zo garin Madina fa arsalna alaihim rihan sai muka turo musu wata guguwa wa junudan lam tarawha da wasu sojoji wadanda ku musulmai baku gansu ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira kuma Allah ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa Allah yana ganin abin da ke faruwa ka suranta yadda wannan wato shiri da aka yi wa musulmai ka suranta irin wannan shiri anya a yi irin wannan shiri ga wani gari a ce ya tsira amma duk da haka da yake al'amarin musulunci al'amarin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nashi taimako taimakon da ya bayar ya faɗa mana ya ce ya taimaka ma annabi da guguwa kuma ya taimaka ma annabi da wata rundunan da musulmai ba su gansu ba لم يرها المسلمون وهذه الجنود التي لم يروها ونورن دونت ده مسلمي بسو غنسو با با كارن فرقو ده الله يتيمكا ومسلمي ده سوبا كينا باب شكا الله يتيمكا ومسلمي ده ونورن دونا ونورن دونت ده مسلمي باسو غدي من عليهم تون اياك انهنين الله يباد انه وننتي مفوغ مسلمي wanda Allah madaukaki ya faɗa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha kaga a yakin hunain ma Allah ya saukar da wannan rundunar da musulmai ba su gani ba wallahi sahabban annabi sun samu gatar Allah a tafi yaki idan an tafi yaki sai Allah ya turo wata rundunar da su sahabban annabi ba su magani sai Allah ya turo sojoji to wannan sojojin ko a yakin Badar ma Allah ya turo su kaga ya turo a yakin Hunain ya turo kuma a yakin Badar wazalika qawluhu lokacin da Allah yake cewa iz yuhi rabbuka ila almalaikati yanzu ne sai aka gaya mana wata runduna ce Allah yake taimakon musulmai da ita ashe rundunar mala'iku ne a nan ne Allah ya bayyana sunansu iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum Allah ya ce mala'iku ina tare da ku saboda haka wannan yaki kuma za ku je za ku bada naku gudunmawa ni ma zan bada nawa ka duba yadda Allah yake taimakon musulmai a yaki ya gaya wa mala'iku menene aikin mala'iku fasabbitu alladhina amanu abinda nake so da ku karfafa zuciyar mumini a yaki kada ya ji tsoro ya ruga ya gudu saboda ka mumini idan an tafi yaki bai tsoron kowa in ya tunkari mutum sai dai ya kashe shi amma ba zai juya ba saboda mala'ika yana karfafa zuciyarsa sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin mala'iku fasabbitu alladhina amanu shi kuma Allah ya ce to ni kuma aikin da zan yi sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ku mala'iku ku sa nutsuwa a zukatan sojojin musulmai da karfin hali ni kuma zan jefa tsoro a zukatan sojojin kafirai inji Allah shi aikin da Allah zai yi zai jefa tsoro a zuciyar kafirin soja saboda haka sai Allah ya ce fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullu banani wannan ya nuna cewar Allah ya taimaka masa sahabbai da sojoji sojojin da ba su ganin su wato su ne mala'iku hazihil junud allati lam yarawha hiya almalaika wadannan sojoji ne wadanda Allah ya taimaka masa sahabban annabi da su kaga an ba wa sahabbai taimako a yakin Hunain a yakin al-Ahzab shine wannan aya ita ce wannan aya da muke karantawa sannan kuma ga yakin Badar yakin farko da aka yi tsakanin annabi da kafirai wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wataala yana bada taimakon sa ga musulmai idan an tafi yaki kai ne ba za ka gane ba amma akwai taimakon Allah to wani taimako Allah ya ba mu annabi Muhammad a lokacin da aka zo yakin al-ahzab Allah madaukaki ya faɗa mana la yace ya bada taimako da guguwa ya bada taimakon guguwa haka ne wannan guguwar da ya bada taimakon ta malamai sun yi sharhi a kanta kamar misali in ka dubi Fathul Bari akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda Ibn Hajar ya kawo yake magana game da guguwa iri biyu ce guguwan da Allah yake taimaka ma annabawa da ita guguwa iri biyu ce rihul azabi wannan guguwa ta azaba ce annabi da kansa ya faɗa kuma hadisin muttafaqun alai wannan hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah yake nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid daburi wato guguwar iri biyu ce manzon Allah ya ce ni guguwar da Allah ya taimaka min da ita a lokacin da aka yi yakin al-Khandaq guguwar sunanta as-Saba amma guguwar da Allah ya taimaka ma annabi Salihu da ita game da Adawa Samudawa annabi Hudu Adawa da wata guguwa Allah ya halaka su sai manzon Allah ya ce ad-Dabur sunanta ad-Dabur inda ka ji an ce an halaka wasu mutane da wata guguwa wannan guguwar ba irin wacce Allah ya taimaka ma annabi da ita bane guguwar da Allah ya taimaka ma annabi Muhammad da ita manzon Allah ya ce sunanta as-saba wannan hadisin yana kitabul istisqa'i a sahihul bukhari babu qaulin nabiy nusirtu bis-saba akwai hadisi akwai babu musamman na wannan hadisin shine hadisin 988 kuma yana sahihu muslim kitabul istisqa babun fi rihis-saba wad-daburi al-imam muslim yayi babi akan guguwa iri biyu ce guguwar azaba iri biyu ce da kai guguwar as-saba da aka taimaka mu manzon Allah da ita akwai guguwar ad-dabur wacce aka taimaka ma annabi Hud da ita wannan shine hadisi na 900 don haka idan ka ji a duniya ana cewa akwai guguwa da ake kiranta tornado ko a ce maka hurricane ko a ce akwai typhoon ko a ce maka cyclone duk sunar guguwa ɗaya ce to Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal nabi shafin 521 yace as-saba ita guguwar da ake kira as-saba wacce annabi yace Allah ya taimaka masa da ita mahabbuha min mashariqi shamsi tana kadowa ne daga gabas da gabas take kadowa wa biddihal dabur amma duk wata guguwa ta halaka da ka samu ba daga gabas take hitowa ba tana hitowa ne ta yamma wa hiya allati uhlikat biha qaum ad saboda haka da irin wannan guguwa da kake ji tana ta adi a kasashen Amurka da sauransu wannan guguwar ita ce ake kira ad-dabur ita ce wacce Allah ya halaka adawa da ita wa anna ad-dabura ashadd min as-saba manzon Allah ya nuna mana cewa guguwar ad-dabur wacce Allah ya halaka adawa da ita wannan guguwar ta fi tsanani akan guguwar da Allah ya taimaka masa da ita annaha lam yakhruj minha illa qadrun yasirun wa ma zalika ista'salatuhum ana cewa guguwar da Allah ya halaka adawa da ita guguwar kadan aka turo ba duka bane an bude kofar ta dan kadan ne amma duk da haka sai ta halaka su har ma Allah yana tambaya yace fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowan adawa a duniya a yau kuma guguwar ba gaba ɗayan ta bane dan kadan aka bude wanda dalilin wannan guguwar su adawa Allah madaukake ya halaka su walamma alima Allahu ra'fata nabiyhu amma shi annabi Muhammad yanzu da aka samu rundunonin mayaka sun taho garin Madina an zo an zagaye Madina to da aka taho shi ko Allah ya san annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai bi kaunihi manzon Allah bai san Allah ya halaka mutanansa Allah ya riga ya sani raja'a an yuslimu saboda annabi yana fatar duk da je an samu kiyayya da adawa a tsakaninsa da mutanen Makka amma annabi yana fatar gaba Allah zai bashi nasara su musulunta kuma babu shakka haka din ne saboda yanzu kaga in ka tafi Makka ai babu kafiri sai dai tarihi to don haka sallatu alaihi musaba da Allah ya tashi turo guguwa sai Allah ya turo guguwar as-saba ita ce mara barna sosai ba ta da barna mai yawa ba ta kai wancan guguwa da Allah yake hallaka kafirai da ita ba fa kanat sababu rahilihim anil muslimin ganin wannan guguwa kafirai suka gaba za su iya zama a garin Madina ba suka tarwatse suka bar gari suka gudu lima asabahum bisababiha min ash-shiddah saboda zuwan guguwa rundunonin sun samu tsanani kwarai tunda sun kafa tantuna sun yi sansani a kewayen Madina to ga guguwa tana daga bukkokinsu tana ta'adi ga dabbobinsu akwai alamar in basu gudu ba ma za ta iya halaka su wa ma zalika falam tuhlik minhum ahadan duk da haka ita wannan guguwa ta tsoratar da su sun bar garin Madina amma babu mutum ɗaya da guguwa ta halaka shi babu mutum ɗaya da ya mutu a dalilin wannan guguwa walam tasta'silhum dan haka wannan guguwar bata wato halaka ainihin kafirai da suka zo garin Madina ba kaga dama Allah ya turo guguwan ne saboda ta tsoratar da kafirai su bar gari ba wai don ta halaka su ba al'amari ya ƙare don haka kafirai sun gudu tunda kafirai sun gudu kaga yaki ya ƙare wannan abu ya auku a watan Zulqa'ida a wannan shekara ta biyar wanda wannan shine labari wanda yake mafi inganci kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar kuma zaka gani a Ar-Rahiqul Maktum littafin tarihi na Al-Mubarak Furi yana shafi na 277 to Allah yana tunatar da musulmai wannan ni'ima sai Allah ya sake bayanin ni'iman don ma su tuna da kyau yace me إذ جاءكم من فوقكم الله يتي كنتنا لوكتين دكافرين شكا زو تسممكو تسمم مدينة دكسم مدينة كوينا كدوبا كافرين تسمم مدينة أنا نهم من قبل المشرق واتو تقبس كينا قبس وهم قبيلون دسكا زو تقبس مدينة سوني بنو أسد بنو غطفان ga wanda ke jagorantar mayakan Malik bin Aufin An-Nadri da kuma Uyaynatu bin Hisnin Al-Fazari yana tare da sojoji 1000 na Banu Gatafan sannan da kuma Tulayha bin Khuwaylid Al-Asadi wanda ya taho da sojoji mutum 4500 wannan ta gabacin Madina waɗannan kafirai sun tsare wurin akwai Huyay bin Aqtab yahudi bani Quraiza sannan ga yahudawan bani Quraiza wanda su ma ta wannan gefen wato ta gabacin Madina suka taru Allah madaukake yace wa min asfalikum hakanan ta kasa da ku wato ta kasar Madina idan aka ce kasar Madina min qibalil maghrib ana nufin ta gefen yamma ta yammacin Madina to ta yammacin Madina ne Quraishawa suka zo idan aka ce Quraishawa ana nufin mutanen Makka Banu Kinana wanda Abu Sufyan bin Harbin shine jagora fi Quraishin wa man tabi'ahu da duk wanda ke tare da shi to idan musulmai suka dubi gabas ba ka ganin komai sai duhun kafirai idan ka dubi yamma ba ka ganin komai sai duhun kafirai ga musulmai a tsakiya Allah yake gaya mana don ya gwada mana ikonsa saboda haka wato babu wanda yake Allah karfin yayi shine Allah ya ce wa idh zagatil absaru a wannan lokaci idanu sun ketara falam tandur illa aduwiha duk inda ido ya daga ba abin da yake gani sai makiyinsa, duk inda musulmi ya daga idanunsa baya ganin komai sai sojan kafiri, sojan kafirai. Wa balagatil qulubul hanajira, Allah madaukake yace zukata sun iso makogwaro, wato saboda kadawa. Kamar yadda ka san mutum in ya razana zuciyarsa na bugawa, shine Allah yake bada misalin bugawan zuciyan, bugawan yayi tsanani, bugawan yayi tsanani kamar zuciya ta iso makoshi, kai ka dauka zuciyar mutum ta zo wuya, tsoron ya kai makura. Shine Allah yake wa tadhunnuna billahi dhununa, kuna ta zace-zace game da Allah, zato iri-iri. A daidai wannan lokaci zaton mutane ya bambanta game da Allah. Musulmai da ke garin Madina sun daga ido, gabas kafirai ne, yamma kafirai ne. Tofa, akwai wanda ke tunanin anya kuwa Muhammadu nan ba ƙarya yake mana ba. Shi yasa Allah ya ce tunanin ya bambanta game da Allah. Tazunnuna billahi dhununa, kuna ta zace-zace game da Allah. Akwai wanda shi munafiki ne, yana ganin Annabi Muhammad ya jawo garin Madina fitina, saboda haka yanzu dai mutane za su mutu a dalilin manzon Allah. Amma su mu'minai fa, duk da wannan yanayi da ake ciki, musulmi da yake da ƙarfin imani, idan ya daga ido ya ga kafirai, shi kuma farin ciki yake, saboda yana ganin ga aljanna ta kusa. Domin babu shakka an samu sababin da zai rasa ransa, ya tabbata in ya mutu a wannan halin ba kuma sa aljanna ce. Mai Allah madaukaki ya ce, hunalika tuliyal mu'minun, a wannan lokaci aka jarabci mu'minai. Kaga yanda Allah madaukaki ya ce al-mu'minun, ya hada da Annabi Muhammad shi kansa. Jarabawan da Allah ya yi, jarabawa ce da ta shafi sahabbai kuma ta shafi Annabi Muhammad. Wa zulzilu zilzalan shadida, kuma an girgiza su girgizawa mai tsanani. Tunda kaga Allah da kansa ya ce girgizan da aka yi ma sahabbai girgizan mai tsanani ne. Babu shakka sahabbai sun samu jarabawa wadda wani bai samu irinta ba. Wannan shaida ce ta Allah. Allah ya ba ma sahabban Annabi Muhammad shaida, ya ce zulzilu zilzalan shadida, an girgiza su girgizawan mai tsanani. Inda zalika iktubiran mu'minun, daidai wannan lokaci Allah ya kawo jarabawa ga masu imani. Wannan jarabawa ba ta tsaya ga sahabbai kadai ba, sai da ta shafi shi kansa manzon Allah. Misalin da zai gwada maka cewa an girgiza su, akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali ya ce, inna nabiyya qala yawmal khandaqi, a ranar da aka tona wannan rami, wato lokacin da aka yi wannan yaƙi, ghazwatul ahzabi, annabi yake addu'a makafiran, yana cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Annabi yana cewa ya Allah ka cika kaburburan kafiran nan da wuta, ya Allah ka makare gidajensu da wuta, kama shagaluna an salatil wusta, kamar yanda suka hana mu sallar tsakiya, wato sallar al'asr, hatta gabatu shamsu, sai da rana ta buya. Wannan shi ya nuna maka an samu girgiza mai tsanani. Sallar la'asar ba a iya yinta ba sai da rana ta ɓuya. A ce maka hatta manzon Allah shi kansa bai samu damar sallar ba, saboda haka yasa manzon Allah yake wannan addu'a ga kafirai. Manzon Allah yana cewa ya Allah kama kare gidajen kafiran nan, ya Allah kama kare kaburburan kafiran nan da wuta, kamar yanda suka shagaltar da mu ba mu yi sallar tsakiya ba, hatta gabatu shamsu, sai da rana ta ɓuya. Wannan hadisin yana sahih Bukhari. Sannan akwai lafazin da ya zo a sahihu Muslim, annabi yana cewa shagaluna an salatil wusta salatil asri, wato kafiran nan sun shagaltar da mu ba mu samu damar yin sallah ta tsakiya ba, ita ce sallar la'asar. Summa sallaha bainal maghribi wal isha, sayyidina Ali yace sai annabi ya sallaci la'asar din a tsakanin magriba da isha'i. Ka san ku girgizan ta kai tsanani, inda za a ce maka ba a yi sallah a kan lokaci ba a zamanin annabi Muhammad. Ga annabin da sahabbai, amma a tsaya a yi sallan ya gagara saboda fargaban da ake cike da tashin hankali. Kuma ba shi kadai ba, akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud. Abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar da haka, ya ce habasan mushrikuna rasulallah anil asr, kafirai sun tsare manzon Allah, ba su ba shi damar ya yi sallar la'asar ba, hatta ihmarrati shamsu, har sai da rana ta kai ga yin launin ja, aw isfarrat, ko ko ta koma launin yalo. Fa qala rasulullahi, sai manzon Allah yake cewa shagaluna an salatil wusta, salatil asri, waɗannan kafirai sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya. Shagaluna an salatil wusta, salatil asri, mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara, ya Allah ka cika, ya Allah ka makare kaburburansu da kuma cikunansu, maimakon gidajensu, yanda ya taho a hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib. A hadisin Abdullah bin Mas'ud, manzon Allah ya ce, ya Allah ka makare cikunan kafirai da wuta, Allah ka makare kaburburansu da wuta. Saboda me? Saboda sun hana mu yin sallar la'asar a kan lokaci. Hadisin Abdullah bin Mas'ud yana ya inganta shi ba. In ka dubi sahih Bukhari, babu man salla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti, shine hadisi na 1112, yana sahihu Muslim, hadisin 631. Jabir shi ma ya bada labarin waɗannan hadisi, za ka gansu a littafin Umdatul Ahkam, ya jera su. Jabir ibn Abdullah ya ce sayyiduna Umar ja'a yawmal khandaq, ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ba'da ma garabati shamsu, a bayan rana ta buya, faja'ala yasubu kufar quraish, saboda haka sayyiduna Umar yana ta zagin kafiran Qurayshawa. Yace ya rasulullah, ma kitu usalli al-asra, ban koyi sallar la'asar ba, hatta kadati shamsu taghrib, har sai da rana ta kusa buya. Kala nabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha, na rantsa da Allah ni kaina ban sallace ta ba. Kaga annabi kenan shi da kansa ya shiga tashin hankali. Manzon Allah yace ni kaina ban sallace ta ba. Fa qumna ila butuhan, Jabir yace sai muka tashi. Fa tawadda li salati annabi alwala, wa tawaddana laha, muka yi alwala. Fa salla al-asra, manzon Allah ya sallaci la'asar, ba'da ma garabati shamsu, a bayan rana ta buya. Thumma salla ba'da al-maghrib, sannan manzon Allah ya sallan maghriba a bayan yayi sallar la'asar. Wannan shi yasa malamai suke cewa at-tartib, jeran ta tsakanin farillai dole ne. Saboda haka mutumin da bai sallar azhar ba, da ya taho masallaci sai samu za a yi la'asar, wannan la'asar din tashi ba za ta inganta ba sai yayi azhar. Saboda haka ko dai ya kulla niyyar azhar ya bi liman, yana la'asar idan an gama sannan yayi la'asar, wanda ya inganta babu shakka. Mai sallar azhar yana iya bin mai yin la'asar da niyyar azhar, haka nan mai la'asar din yana iya bin mai azhar da niyyan la'asar, wannan ba laifi bane. Dole ne sai ka jera ta tsakanin waɗannan sallolin. To kamar yadda ya zo a littafin tarihi na al-Imam at-Tabari, yana daga cikin littafan tarihi na farko, kuma yana daga cikin muhimman littafan tarihi, yana juz'i na biyu, shafi na 236, hadisin Amr bin Auf al-Muzani, kuma yana ma kitabu Dalailun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi, dan yana cikin dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah. Amr bin Auf al-Muzani yace inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma khatta al-khandaq, a lokacin da manzon Allah ya zana ramin da za a tona, shi kaga annabi shi ya tsara wannan ramin yanda za a tona a zagaye garin Madina da shi. Liyafaru ja'ala kullu asharatin 40 zira'an, duk mutum goma aka ce za su tona zira'i 40. Fa kharajat lahum saqra baydaa mudawwara, ana cikin tonon sai ga wani dutse fari, wani falalin dutse fari ya bayyana. kuma wannan dutsen mai karfin gaske. Amru bin Aufin al-Muzani yake fa kasarat hadidana, duka wato alatun da muke amfani da su wajen tonon wannan ramin sai da suka kakkare saboda karfin wannan dutsen. Wato idan ma kana tonawa da diga ne, to idan ka sari wannan dutsen digan naka zai kare. Wa shakkat alaina, saboda ka wannan abu sai ya kuntata mana hankalinmu ya tashi. Fa kunna, sai muka ce ya Salman, suna cikin rami a ƙasa. Suka ce ma Salman al-Farisi, irqa ila rasulillah, ka haura saman wannan rami, ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirhu khabar hadhihi as-sakhra, ka bawa annabi labarin wannan dutse da muka taras, gashi ya ki fashewa kuma yana karya makamanmu da muke amfani da su, alatu da muke amfani da su wajen tonon wannan rami, duk sun lalace. Fa akhbara, saboda haka sai wato Salman al-Farisi ya haura ya fita daga wannan rami, ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, kaji abinda masu tono suke kuka. Sai manzon Allah ya shigo. Fa akhadha al-mi'wala min Salman, manzon Allah ya karbi diga daga hannun Salman al-Farisi, annabi da kansa. Fa darabaha salasa darabatin, manzon Allah ya sara wannan dutsen sara uku. Sada'a fiha fi kulli darba sad'an, idan annabi ya sara wannan dutsen sau daya sai dutsen ya tsage, in ya sake sara sai dutsen ya ƙara tsagewa. Wa kasarha fi salisa, da annabi ya sara na uku sai dutsen ya fashe gaba dayansa. Wa barakat ma'a kulli darba, to abin mamaki a nan, duk sa'ilin da annabi ya sara wannan digan sai wani kyalli ya fito saboda ƙarfin wannan diga, sai a ga wani kyalli mai tsanani. Aba'at ma baina labatayil madina, wannan kyallin saboda tsananin haskensa sai ya haska garin Madina gaba dayansa. Wato wannan shi ya nuna da daddare suke wannan tonon, ba ma da rana ba. Kaga kenan tono ne wanda an yi shi ba dare ba rana, saboda ana kokarin ba da kariya magari kafin makiya su iso. Idan annabi ya sara wannan dutsen, kyallin da yake fita yana haska garin Madina gaba dayansa. Wannan abu sai ya ba su mamaki. Saboda haka yasa al-Imam al-Baihaqi ya saka wannan labarin a littafin Dalailun Nubuwa, saboda dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah. Ya tattaro irin waɗannan dalilai, ba shi kaɗai ya rubuta littafin Dalailun Nubuwa ba, akwai malamai da suka yi rubuta, kamar akwai na Abu Nu'aym, akwai nashi, akwai duk littafin da kaji an ce Dalailun Nubuwa, to littafi ne da aka tattaro mu'jizar manzon Allah, dalilai da suke tabbatar da annabi Muhammad annabin gaskiya ne. To shi Amru bin Aufin al-Muzani yace duk sa'ilin da manzon Allah ya sara wannan dutsen, wannan kyalli yana fita, idan kyallin ya fito ma'a kulli burqa takbira, sai manzon Allah ya kabbara. Duk sa'ilin da ya sara wannan kyallin yana bayyana, ko manzon Allah zai kabbara. Suma akaza biyadi Salman faraqiya, bayan annabi ya sara sau uku dutse ya tarwace, sai manzon Allah ya kama hannun Salman ya dafa shi, manzon Allah sai ya fita daga wannan rami. To sai fasa'alahu Salman, Salman yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lilqaum, hal ra'aytum ma yaqulu Salman, sai mutanen da ke wannan rami suke cewa ba kwa ganin Salmanu yana magana da manzon Allah. Kalu na'am, suka ce kwarai kuwa. Saboda haka suka ga su ma ya kamata su yi tambaya ga annabi Muhammad. Suka ce ya rasulallah, bi abina anta wa ummina, muna fansar iyayenmu, uwayenmu da ubanninmu da kai. Kada ra'ayina ka tabribu, mun ga kana saran wannan dutse. Fa yakhruju barqun, sai mu ga wani kyalli ya fito, walƙiya kalmauji, shi wannan walƙiya yana fita kamar taguwa, hasken, wato idan hasken ya fito, hasken tafiya yake nesa, ba kyalli bane kawai da yake bacewa, kyalli ne wanda in ya bayyana kuma sai ta tafiya. Fara'aynaka tukabbir, sai muka ga kana yin kabbara duk sa'ilin da wannan kyalli ya bayyana. La tara shay'an ghayra zalika, mu muna gani kamar ba abin da kake gani amma kuma gashi kana kabbara. Faqala, sai annabi ya ce, aba'atli min albarqatil ula, a lokacin da na sari wannan falali na dutse da wannan digan yayi kyalli, kyallin nan na farko da na gani, wannan kyallin da ya fita yana yin gabas yana yin gabas, sai da ya haska kusurul haira wa madaina kisra, gabas wannan kyallin yayi a saran farko, kyallin yana tafiya gabas, kuma in ka kalli kyallin zaka ga hasken yana ta tafiya har ya bace, maimakon kyalli yana tsayawa ne ga inda aka yi sara, amma shi wannan kyallin in ya fito gabas yake yi yayi ta tafiya har sai ya bace. Shine sai manzo Allah ya ce, to wannan kyallin sai da ya nuna min benaye na gidajen sarautan Farisa da yankin Alhaira, wato yankin Hira, wato wannan kyallin sai da ya nuna ma Annabi Muhammad benaye na mulki, ya nuna masa fadar mulkin Farisa. Ta dalilin wannan kyalli sai da manzon Allah ya hanga tsara na farko kenan, yace wa ka annaha aniyabul kilabi, kuma na gani kamar yanda ka san kare ya bude hakora, kaga zaka ga hakoran nashi. Manzon Allah yace haka na ga waɗannan benaye na gidajen sarautan waɗannan nahiyoyi. Wa min as-saniya, manzon Allah yace to sara ta biyu kuma, al-qusural humru min ardi rumi, a lokacin da ya sara na biyu kyallin da ya fito ba gabas yayi ba, wannan kyallin sai yayi ta arewa, kaga wannan shi ya nuna maka mu'jiza ce ga Annabi Muhammad. Kyalli na farko yayi gabas ya haska gabas, kyalli na biyu sai ya haska arewa, arewa kuwa ita ce nahiyar Turai, kaga kenan yankin Rumawa. Shine manzon Allah yake to kyalli na biyun sai da ya nuna min gidajen sarauta na Rumawa, al-qusural humr, ana kiran su jajayen benaye, kamar yadda ake kiran White House, kamar gidan sarauta na Amurka, haka a wancan lokaci ake kira al-qusurul humr, jajayen benaye, wato shine gidajen sarauta na yankin Rum. Ka annaha aniyabul kilabi. Wa min as-salisa, manzon Allah yake to na uku, usura sana'a, iko na Allah, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sara na uku, kyallin kuma sai yayi kudu bai yi arewa ba, kaga kyalli na farko yayi gabas, na biyu yayi arewa, kyalli na uku sai yayi kudu, ya haska kudu. To wannan kyallin sai da ya nuna min wato birnin Sana'a na yankin Yaman. Manzon Allah ya ce to wa akhbarani Jibrilu alaihi salam, mala'ika Jibrilu ya bani labari, anna ummati zahiratun alaiha, bayan na gama sara guda uku din nan, in nayi sara na farko kyallin sai ya haska min gabas, nayi na biyu ya haska arewa, nayi na uku ya haska kudu, sai mala'ika Jibril ya ce to kaga benayen sarauta na gabas da arewa da kudu? Mice na gani. Sai mala'ika Jibril ya ce to kai wannan benayen da kake gani, wato gidaje ne na sarautan masu mulki, kuma albishirinka al'ummar ka gaba ɗaya za ta mallake su. Anna ummati zahiratun alaiha, mala'ika Jibril ya ce albishirinka al'ummar ka za ta yi nasara akan daular Farisa da daular Rum da daular da take yankin Yaman. To manzon Allah yana faɗin haka, fastabsharan muslimuna, sai musulmai suna majuna albishir, kai albishir alhamdulillah, kaga fa ga kafirai sun zagaye garin Madina, amma Annabi yana musu albishir wasu dauloli da ƙarfinsu ya fi ma ƙarfin Larabawan da suka zo Madina da nufin za su hallaka Annabi da sahabbansa. Saboda haka sai sahabbai suna albishir suna cewa alhamdulillahi mau'ida sidikin, godiya ta tabbata ga Allah game da wannan alƙawari na gaskiya. Wa adanan nasra ba'da al-hafri, Allah ya mana alƙawari za mu yi nasara bayan wannan tono da muke yi. To amma munafikai kasan suna tare da manzon Allah, sai munafikai suke cewa Allah ta ajabu na ba ku mamakin waɗannan mutane, anya ku suna da hankali kaman tababbu ya idu kumul batil muhammad yana muku alƙawarin ƙarya in ji munafikai wa yukhbirukum annahu yubsiru man yasriba usura alhayra har ya gaya muku cewa kuna tonan rami a nan amma shi ya hangi gidan sarauta da yake gabas da gidan sarautan da ke arewa da na kudu wa annaha tuftahu lakum har ma yana gaya muku cewa za a ba ku nasara wa antum innama tahyiruna alkandaka min alfaraqi to abinda muke tambaya shine me yasa kuke tonan yanzu ku daina mana tunda an muku alƙawarin za ku yi nasaran waɗancan manyan dauloli ku daina tonan ai tsoro yasa kuke tono a yanzu kaga shi buhata shigo munafiki yana neman ya sanya shakka game da maganar manzon Allah la tastati'una an tabruzu lilqitali kuna cewa da ku samu nasaran daular Farisa daular Rum da daular Yaman alhali dayan ku bai iya tafiya bayan ba haya saboda tsoron kada sojoji su tsallako su samu nasara akan musulmai da shi ne Allah madaukaki ya saukar da wannan aya ta gaba me yace وإذ يقول المنافقون الله يجعل لوكتين المنافق يسكي مغانا سنة قوله والذين في قلوبهم مرض دوتن دا أتكين زكاة تنسو أكوي تيو لإنبا أكوي تيو تأذو تير متنبا بايد ذا أي شكا مغانا رمضان الله شيساء الله يجعل المنافقين دوتن دا أكوما وتن دا تكين زكاة تنسو أكوي تيو تا man wato karfafawa ne game da siffa ta munafinci din suna cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura babu wani alƙawarin da Allah ya mana da shi da manzo face rudu wato Allah da manzo sun rude mu haka suke cewa a daidai wannan lokaci munafikai suna faɗin haka me Allah madaukaki ya ce a gaba وإذ قالت طائفة منهم أنا مغنى أكم منافقي يسأل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ga abin da munafikai suke faɗa to daga cikin munafikan shi yasa Allah ya ce wa qalat ta'ifatun minhum wata jama'a daga cikin munafikai din sai suke cewa ya ahala yasriba ya ku mutanen birnin yasriba kaga saboda ƙarfin munafinci an daina kiran garin ma madina saboda a ɓata ran manzon Allah saboda a lokacin da annabi ya dawo madina ya hana a kira madina da sunan yasriba manzon Allah ya ce ta zama madinatu rasulillah madina birnin manzon Allah ba a daina kiran madina da suna yasrib to amma don su ɓata ran annabi sai munafika suna cewa ya ku mutanen yasrib la muqama lakum babu tsayuwa gare ku ba za ku iya tinkarin waɗannan kafiran ba farji'u ku koma kawai ku jira sakamako wato kowa ya shiga gida ya jira kawai abinda Allah zai hukunta mishi munafikai suke gaya wa musulmai suna cewa fitowa da kuka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taho bakin ramukan ba wai an tona rami sai aka koma gidaje aka buya bane da aka tona ramukan sai manzon Allah ya sa sahabbai suka zagaye suna daidai gefen rami kaga kenan idan mutum da doki zai kokarin tsallakowa yana tsallakowa buge shi za a yi to shine munafikai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen madina ku koma gidaje ku daina wannan tsayuwa ta ku ba ta da nasara saboda ba za ku iya tinkarin makiya ba duk sa'ilin da ka daga ido ka hangi kafirai yawansu ya sa wato yankin gaba ɗaya ya yi duhu to idan mutum ba imani ne da shi ba babu shakka zai tunanin za a yi nasara akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya ce wa yasta'zinu fariqun minhum wani sashi kuma daga cikin munafikan suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam an ce su ne banu harisa banu harisa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yaquluna suna cewa inna buyutana awra ya rasulullah gidajenmu mun bar su a bubbude kuma gidajenmu na ta bayan gari saboda haka muna tsoron barayi za su shiga a ba mu dama mu je mu kukkulle gidajenmu kaji munafike ke neman uzuri ya bar gidansa a bude bari ya je ya kulle kofa Allah ya ce wa ma hiya bi auratin kuma ƙarya ne gidan ba a bude aka bar su ba in yuriduna illa firara ba abinda suke nufi face su gudu wato suna neman hanyar da za su gudu ne su bar gari don haka inda duk mutum ya samu wata ƴar dama sai ya sulale ya bar garin Madina ya koma gefen kafiran ko kuma ma ya yi ƙoƙarin gudu gaba ɗaya ya bar garin saboda gani yake tabbas ba za a yi nasara ba ne Allah madaukaki ya ce walau dukilat alaihim min aqtariha su waɗannan munafikai da suke kawo uzuri suna cewa sun bar gidajensu a bubbuɗe a ba su dama su koma gidaje su kukkulle duk wani munafiki da kaga yana ba da uzuri yana son ya gudu lau dukilat alaihim min aqtariha da za a shigo musu garin Madina ta sassan Madina idan aka ce aqtariha ana nufin jawanibiha da za a shigo da za a samu wasu kafirai da za su iya tsallake ramukan nan su faɗo garin Madina su haɗu da munafiki ka yadda ka yi ridda ko in filla kanka zai ce na bar musulunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala da za a samu kafiran nan su ƙetara su shigo Madina sun masu ilul fitna alfitna ita ce ridda don ridda fitina ce saboda haka inda kafirai da su zo su ƙetaro su samu kama munafiki sai a ce masa ka yadda za ka yi ridda Allah ya ce la'atau hada sun yi riddan shi ne Allah ya ce wa ma talabbazu biha illa yasira ko ba za su jira ba za su ɗan ji daɗi saboda sun yi riddan ba face lokaci kaɗan domin ko Allah zai karɓi rayukansu wa ma aqamu min madinati ba'da ita'il kufri illa qalilan hatta yuhlaku abinda Allah yake cewa duk wani munafiki da ya iya barin garin Madina a daidai wannan lokaci da aka zagaye garin Madina idan munafiki ya bar garin da nufin ya tsira to Allah madaukaki yayi alƙawarin zai halaka shi kaga kenan fitan munafiki daga garin Madina ma bala'i ne don haka ya zauna a garin Madina tare da manzon Allah shine sauki gare shi amma idan ya bar garin Madina to Allah madaukaki ya ce Allah ba zai kyale shi ba face dan lokaci kadan Allah zai halaka shi saboda ka duk wanda ya bar gari a daidai wannan gaba halaka ta same shi ne Allah madaukaki ya ce walaqad kanu ahadullah kuma haqiqa sun kasance da sun yi ma Allah alƙawari la yuwalluna aladbara ba za su juya baya su guji kafiri ba wa kana ahadullah mas'ula kuma alƙawarin Allah abin tambaya ne waɗannan da suke neman gudu su ne kuma Allah yake ba da labarin sai ce kaga mutanen da sun taɓa yin alƙawari ga annabi Muhammad kanu kad gabu an waqa'ati badr lokacin da annabi ya taho za a yi yakin badar ba sa nan wara'u ma ata Allah ahla badr min al-karama wal fadila bayan an gama yakin badar sai waɗannan kabilun da suke neman uzuri don su gudu Allah yake bada labarin su bayan an gama yakin badar ba su samu daman zuwa yakin badar ba da suka ga irin karamar da Allah ya ba mu sahabbai a dalilin yakin Badar, tunda Allah ya ba da dama duk inda ka halarci yakin Badar, duk abin da ka ga dama ka yi Allah ya gafarta maka. To da suka ga irin wannan falala, sai suka ce la'in ashhadanallahu qitalan lanuqatilanna, idan Allah ya nuna mana wani yaki a gaba, to lallai Allah za mu yi yaki, za mu gwabza yaki, ba za mu juya makafirai baya ba. To cikin ikon Allah sai ga wannan yakin Al-Khandaq ya zo. Yakin Al-Khandaq ya taho, sai ga shi sun zo ga manzon Allah suna neman hanyar ma da za su gudu. Ya Rasulallah, mun bar gidajenmu, kofofin na buɗe, ka ba mu dama mu je mu kukkulle. Allah ya ce gudu suke neman su yi. Kaga wanda ya ma Allah alƙawari ba zai gudu ba, shine a yanzu da yakin ya taho kuma yake neman hanyar gudu. Allah ya ce kullan yanfa'akumul firar. Kullan yanfa'akumul firar, ka gaya musu gudu ba zai amfane ku ba. In farartum minal mauti, in kun guji mutuwa, duk wanda ya guji mutuwa ya yi aikin banza. Awil katli, ko kun guji kisa, ka guji mutuwa ko ka guji kisa, Allah ya ce wannan gudun ba zai amfane ka ba. Wa idhal la tumatta'una illa qalila, in ma har kun dan samu jin dadi ne, to kadan ne, dan kuwa mutuwa za ta dawo. Saboda kai sa gudun yaki ba shi da ma'ana. Gudun mutuwa ba shi da wata ma'ana. Idan dai mutuwar ta zo babu makawa, to ba daidai ba ne mutum musulmi ya guje ta. Abinda ake so da kai shine ka tari mutuwar, saboda rahama ce ga mumini. Allah ka sa mutuwa ta zama rahama gare mu. Don haka Allah maɗaukaki ya ce gudun mutuwa ba shi da wani amfani. Wannan shi ya ƙarfafa rayuwar sahabban Annabi Muhammad, babu shakka. Wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Ubadah bin Samit, wannan hadisin Ubadah yake cewa ausana rasulullahi bi sab'i filalin, manzon Allah ya mana wasiyar abubuwa guda bakwai. Wato Annabi yakan yi masa sahabbai wasiya, wannan lokaci Annabi ya musu wasiya da abubuwa guda bakwai. Fa qala, sai Annabi ya ce la tushriku billahi shay'an, kar ku yadda ku yi shirka da Allah. Wa in qutti'tum, ko da za a daddatsa ku, a daddatsa jikinka, a yi gunduwa gunduwa da namanka, kar ka yadda ka yi shirka. Aw hurriktum, ko da za a babbake ku. Aw sullitum, ko da za a rataye ku, ko da za a rataye ka, ko da za a babbaka ka da wuta, ko da za a sassara ka gunduwa gunduwa, kar ka yadda kai shirka da Allah. Wannan wasiya ce ta manzon Allah. Babu shakka ana cewa larura tana halatta mutum ya furta kalmar shahada, amma rashin furtawan shi ya fi dacewa. Ka yadda ka rasa ranka, ka mutu da tauhidi, ya fi a larura ka furta kalmar shirka ko kalmar kafirci don ka tsirar da mutum, ka tsirar da rayuwarka, duk da cewar Allah ya halatta. Amma wannan wasiya ce Annabi ya ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, wala tatruku salata mutaammidin, kar ku yadda ku bar sallah da gangan, sallar farilla har lokacin ta ya wuce ba ku yi ba. Faman tarakaha mutaammidan, wanda ya bar sallah da gangan, faqad kharaja min al-millati, ya bar tafarkin manzon Allah. Wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ta ba, to yayi ban kwana da tafarkin manzon Allah. Wala tatrukul ma'siyata wala tarkabul ma'siya, manzon Allah ya ce kar ku yadda ku dinga aikata sako. Rukubul ma'siya shine mutum ya aikata sako da gangan, da gangan ba wai akan kuskure ba. Fa inna hasakatullah, manzon Allah ya ce saboda kuwa fushin Allah ne. Wala taqrabul khamra, kar ku yadda ku kusanci giya. Fa innahu ra'sul khataya kulliha, saboda giya ita ce saman zunubi gaba daya. Wato babu wani zunubi da yake sama da giya, saboda in mutum ya sha giya yana aikata laifin da wato ba zai yi shi ba inda yana da hankali. Wala tafirru minal mauti, annabi ya ce mu sahabbai kar ku guji mutuwa, awil katli ko kisa, wa in kuntum fihi kuma koda kuna cikinsa. Wala ta'si walidayka, kar ka saba ma iyayenka, kar ka yadda ka kuntata ma iyayenka. Wa in amaraka an takhruja min ad-dunya kulliha, inda iyayenka za su nemi su raba ka da duniyar gaba daya, fakhruj, manzon Allah ya ce ka yadda ka rabu da duniyar akan ka rabu da yardan iyayenka. Wala taba'asaka an ahlika, manzon Allah ya ce kar ka aje sanda ga iyalinka, wato yana da kyau zama ko da yaushe akwai dorina a rataye, ba wai duka za ka ringa yi da dorinan ba, amma ajiyan dorinan tarbiyya ne. Yaro ya daga idonsa ya kalli da dorina, ya san ba za ka dake shi ba ko ba ka taba dukansa ba, amma kallon dorinan zai sa ya shiga hankalinsa. Wa amsifhum min nafsika, sai manzon Allah ya ce ka zama mai adalci ga iyalanka, wato ka fi kyautata ma iyalanka fiye da kyautatawa da kake ma ranka. To wannan hadisin yana da'ifut targhib, hadisin 300, akwai malaman da suke raunana shi saboda wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisin, amma babu shakka hadisin ya zo mukhtasaran ta riwayar Abu Darda, yana sahihu Ibn Majah, hadisi na 3275. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.